Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 25 ga watan Afrilu. A babin rahotanni za mu sake tabo halin da ƴan Najeriya ke ciki a Sudan inda sojoji da askarawa ƴan sa kai ke fafatawa.
Dan dauki kowa sai mu fade a karshen kowa ya san Najeriya muna da kudi da an yi mu kaza mamu ake amma mu ne a gabari na karshe wannan su iya musifa.
Za kuma a ji wani rahoto na musamman kan yadda muhimmin tafkin nan na Madarumfa a Niger ke kafewa.
Ya shi wanga babban tafki. Aka ce kamar komin zaki shi ai kai ma ka san da ba karamin abu bane ba karamin miliyoyi ne za ta shiwa ba kenan sai dai mu kai kukanmu ga masanu da shuni ko kuma gwamnati kamar yanda muka duki niyya zamu tunda deja akwai wani program wanda ke da kai nan zuwa gaba insha Allah tunda mun yi taro iri bisa kan kamar menene zai sa wanga tabki ya kawo alhorma kamar yanda ya saba kawo wada
kamar rukuwar ranar Talata. Yau ma za a ji shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Za kuma a ji sharhin jaridun Niger. Amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Nasararru barkanku da wannan hantsi ga cikakkun labaran duniya. An yi nasarar kwashe ɗaruruwan mutane ƴan ƙasashen waje daga Sudan yayin da fadin da ake ci gaba da gwabzawa yake barazanar jefa ƙasar wacce ke nahiyar Afirka cikin ruɗani. Gwamnatocin ƙasashen waje sun yi amfani da kayayyakin yaƙi domin kwashe al'ummominsu lafiya. Cikinsu har da Faransa wacce take amfani da sansanin sojin samanta da ke makwabciyar ƙasar Djibouti daga inda ake kwashe mutanen. Burtaniya ta aike ɗaruruwan sojojinta daga ainihin sansaninta da ke Cyprus wajen kwashe jami'an diplomasiyarta daga Khartoum. Duk da shirin gaugawar ba komai ne ke gudana simul ba domin kuwa 'yan Burtaniyan da suka rage a Sudan sun koka da cewa gwamnatin ƙasarsu ba ta ba su bayanai kamar yadda ya kamata a game da shirin kwashe su. Duk da hakan ƙasashe da dama sun daɗa ƙaimi wajen tabbatar da kwashe 'yan ƙasarsu. To yayin da ƙasashen yammaci ke kwashe mutanensu, hukumar ba da agajin gaugawa a Najeriya NEMA a jiya Litinin ta ce hukumomi sun kammala shirin fara kwaso rukunin ɗaliban Najeriya na farko 3,500 daga Sudan wanda za ta fara da safiyar yau Talata. Daraktan ayyuka na musamman a NEMA Onimode Bandele ya shaida wa muryar Amurka ta wayar tarho cewa za a kwashe ɗaliban cikin motar safa zuwa Cairo sannan a kwaso su Najeriya cikin jirgi. Rikicin neman karɗa madafun iko tsakanin sojojin Sudan da mayakan sa kai na SRF ya kai ga fara faɗa ranar 15 ga watan Afrilun bana a Khartoum babban birnin ƙasar. Jami'ai sun ce sama da mutum 400 sun rasa rayukansu kana dubbai sun jikkata. 'Yan Sudan da 'yan ƙasashe da dama suna gujewa rikicin to sai dai akwai miliyoyin mutane da suka buya a gidajensu da kuma makarantu. Amurka a jiya Litinin ta ƙarƙaba wa manyan jami'an Iran 4 takunkumi waɗanda ta ce suke da alhakin zalunci da danniyar masu zanga-zangar da ta ɓarke a bara na ƙin amincewa da kama wata matashiyar da ta mutu a hannun 'yan Hizban Tehran domin ba ta sanya hijabi ba. Amurkan ta kuma ƙarƙaba wa wani jami'i na 5 takunkumi wanda ta ce ya hana kafafen labarai na yanar gizo watsa labarai kana ya sa wa 'yan jarida da masu adawa ido. Wannan shine karo na 11 da sashen Baitul Malin Amurka ya kakaba wa jami'an Iran takunkumi wanda ke da alaka da mutuwar matashiyar nan mai shekaru 22 Mahsa Amini. Wannan matakin yayi daidai da wanda Burtaniya ta dauka akan manyan jami'ai na Iran. An kuma kashe ɗaruruwan Iraniyawa masu buri akan titina tare da wasu 'yan tsararru jami'an tsaro da 'yan sanda. Ana shan labaran daga nan sashen Hausa da muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda rahotanni ke nuna cewa 'yan ƙasar da suka makale a Sudan inda sojoji da dakarun sa kai ke gwabza kazamun fada ke fama da matsaloli akasari masu alaka da jinkirin kwaso su zuwa gida Najeriya sani malumfashi gare ka.
Yakin da ake gwamzawa a kasar Sudan yana kara kazzamta fiye da yadda ake zato, don hatta ƴan kasar ta Sudan suna kauracewa babban birnin kasar wato Khartoum sabili da abin da ke faruwa. Ballanta na kuma a ce an ga bako. Azabtarwar da aka yi masu baya da kyawun gani ta video. Wata 'yar Najeriya da ta samu tsira ya zuwa kan iyakar boda ta yi bayanin abin da ke faruwa a birnin na Khartoum, ta turo shi ne ta kafar sada zumunta wa 'yan uwanta ko mahukuntan Najeriya su kai musu dauki cikin gaggawa.
Sunana Fauziya Idris Safiyo, ni dan labashi a kasar Sudan Khartoum, kusan yakin da ake yi a Sudan. Yan Najeriya mu mamakade muka tashi muka buru Khartoum, a hanya muna ta garin Sudanai sun dauko kayan suna barin gida, kowa ya fito su kan tsoro suke ji an garin bansana mu. Muka hawo mota daga Khartoum muka taho Gedare, daga labashi ne godan Ethiopia da Sudan. Dare yayi muka kwana a Boda, washe gari muka je immigration office din Sudan, suka kan passport din, suka ce za su buga mana exit visa, suka dauke mu suka kai mu mun shiga mai Ethiopia, mun ga flag din immigration din Ethiopia, kan passport din, yace shi bare ta bar mu crossing border nan ba sai mun kawo visa. Mun yi dan musu din Nigeria da ke Sudan magana, suna iya kokarin su ma turo mana leta a jiya, da muka nuna a border sun sun ce ba za su iya, su fa kawai visa suke so su gani, ba su gani leta ba. To mun yanzu aka kai cewa fanin mu na uku mun makale a abodan Ethiopia. Matsalar mu ma shine akwai ƴan uwan mu ƴan Najeriya da suke can a makale, mata ma sun fi yawa, sun makale Khartoum ta zama abin da ta zama. Daga baro mu kun bawo mu Khartoum zuwa yau an sun kira mu, bom yana ta tashi, babu abinci, ba ruwa, an kwantar da su, an kai su masallaci. The movement ma cikin Khartoum ya gagara. Baban da haka Allah ya taimake mu da mutanen kirki, suka ce mana mu je consulia za iya mana visa. Muka je consulia suka ce ba su karɓar passport ɗin Najeriya, ba su mana visa ba, sai ƴan Sudan ne kawai suke wa. Mun rasa ma gurin kwana, sai ambassador Hashim Shu'aibu Usman ba ma ya garin ya haɗa mu da sarkin Hausawa na Gedare, mai martaba Harun Attahir Al-Abbakar na shida. Ya ba mu gida, ya ba mu abinci, ya ba mu wuta, ya shayar da mu kamar ƴan aisha ya ɗauke mu. Shi ma yana ta mana ƙoƙarin da za mu samu visa.
Bayaninta na baya-baya na nunawar cewa ana gab da rufe hanyoyin sadarwa, yadda lamarin zai dakile kai dauki ga waɗanda suka makale a birnin na Khartoum. Wasu ɗalibai dai visa ce ta kare, kuma ba yadda za a yi ka fita sai an buga maka takardar izinin barin ƙasa. Wannan shine babban lamarin da galibin ɗaliban da suka makale suke fuskanta.
Nauyi ma ba su da ƴan banki, an zo an ɗauke su, an ɗauki kowa, sai mun faɗa a Khartoum kowa ya san Najeriya muna da kuɗi, da an gama kaza ma mu aiki, amma mu ne aka bari na ƙarshe. Wallahi tallahi ko na yi crossing border, an gani na bari taɓa kwanciya ba, ƴan'uwana suna ce wannan wata iliyar musifa.
Sansha Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani Malumfashi, yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya gabatar wa shugaban Rasha Vladimir Putin mafita a game da safarar hatsi ta tekun Maliya. Guterres ya ba da shawarar tasa a cikin wata wasiƙar da ya aike wa shugaban ƙasar ta Rasha akan ingantawa, tsawaitawa da kuma faɗaɗa yarjejeniyar da za ta ba da dama a yi safarar hatsi lafiya daga Ukraine ta tekun Maliya, a cewar wani mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya, bayan da Guterres da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov suka gana a birnin New York. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova a jiya Litini ta ce an kasa cimma matsaya a game da wata yarjejeniya tsakanin Moscow da Majalisar Ɗinkin Duniya a game da sayan hatsi da takin Rasha a kasashen waje. Kana akwai batutuwa da dama da za a tattauna tsakanin ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Guterres, a bisa wani rahoton mujallar The Financial Times a jiya Litini. Tarayyar Turai da Japan sun ji amincewa da shawarar da Amurka ta bayar na kasashen G7 su haramta sayarwa Rasha hatsi. Daga ƙarshe, tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya kai wa sojojin Myanmar ziyarar bazata, inda ya wakilci wani rukunin dattawa da suke ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da kuma tabbatar da 'yancin 'yan adam a faɗin duniya. Kafar talabijin ɗin ƙasar MRTV ta ce Ban, wanda ya kasance mataimakin shugaban dattawan, ya gana da babban shugaba Janar Min Aung Hlaing. Kana sun yi musayar ra'ayoyi a game da halin da kasar take ciki. Myanmar ta kasance cikin tashin hankali tun bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin zababbiyar shugabar kasar Aung San Suu Kyi a shekara ta 2021. Rahotanni sun bayyana cewa Ban bai gana da Suu Kyi ba a yayin ziyarar tashi. Nelson Mandela ne ya assasa wannan majalisin a shekara ta 2007 kuma galibi ya kushi tsofaffin shugabannin duniya ne. Kungiyar bata fitar da wata sanarwa a game da ziyarar ta Ban ba.
Gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. A jamhuriyar Niger, masunta ko masu sana'ar kamun kifi da masu noman rani a babban tafkin Madarufa dake cikin yankin Maradi a gabas maso tsakiyar kasar na nuna damuwar su matuƙa game da yadda ruwan wannan tafkin ke shanyewa. Akasarin al'ummar garin na dogara ne da wannan tafki wajen neman abin zaman gari ta fuskoki daban-daban. Dan haka suke ta kiraye-kiraye ga hukumomin kasar da masu hannu da shuni kan a gaggauta ceto wannan tafkin. Ga rahoton da Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga Yamai.
Babban tafkin na Madarufa mai fadin kimanin eka 800 suna da tazarar nisan kilomita 20 daga kudancin birnin Maradi, sannan da tazarar nisan kilomita 550 daga gabasin birnin Yamai, wato babban birnin jamhuriyar Nijar. Shi dai wannan babban tafkin na Madarufa na dauke da babban tarihi.
Ruwan Madarufa albarka gare su, kuma ruwa ne na waliyan Allah. Ko wata so ya ga su kwanci wale da muke zuwa ga da su bakin ruwan Madarufa su gome tar tar sahabbai ne na Allah. Allah ya kasu wale suka sabka
shekaru dai aru kenan da al'umma garin na Madarufa yake cin mure wannan tafkin ta hanyar gudanar da sana'o'i daban-daban.
Tafki na mamu namu na Madarufa ana ayyuka musu ga harkar kamun kifi, noma, kiwo da sauran bukatun ayyuka na cikin gidaje basu ga harkar wannan tafki na Madarufa. To tafkin Madarufa in ba ma ka zo da kanka ka gani ba da a gaya maka ba za ka iya fahimtar adadin amfanin abin da ke bisa ga harkar ruwan.
To sai da in shekarun nan wannan tafkin na Madarufa na fuskantar babban koma baya sakamakon yadda ruwan sa ke cigaba da janyewa.
Wanga wurin inda muke nan muna yan yana ana jawo mu ba inda sai ya tsaye nan inda muke nan mu ga magana ruwa ne. Amma shekarar da ta kai sattun da wani abu ruwa suka sha Madarufa ta fada a karkar rijiyoyi bakin lakadin bakin ruwan Madarufa a karkar rijiyoyi. Rabon mu da a ce wanga wuri hannan ya hita hannan arewacin ya hita ba isa ba.
Yanzu haka al'ummar garin na Madarufa ta fara fuskantar koma bayan tattalin arziki sakamakon wannan al'amarin musamman ma bangaren hada-hadar kasuwancin kifi.
Mutane suna tahowa nan wuraren ba su samun kifi kuma ba shi ta sadan mu bane ba. Kifin Madarufa ya bambanta da kowane kifi tun daga danyen takashi da wajen yanayin a sarrafa shi.
Ganin yadda wannan al'amarin ke cigaba da yin kamari, hukumomin na garin Madarufa sun fara neman agaji wajen gwamnatin Nijar da masu hannu da shuni domin ganin an kaddamar da aikin yasar wannan tafkin.
Akwai matsaloli na ƙasa da ke shigowa ciki, to kuma wannan matsaloli abu ne wanda mu nan a wajen da'irar mu kamar in ce ya yi ƙarfin mu, saboda in ka ɗauki kamar misali ya shi wanga babban tafki aka ce kamar komin za ta yin shi, ai kai ma ka san da ba ƙaramin abu bane ba, ba ƙaramin miliyoyi ne za a kashewa ba. Kenan sai dai mu kai kukanmu ga masu hannu da shuni ko kuma gwamnati kamar yadda muka ɗauki niyyar zami. Tunda deja akwai wani program wanda ke da kwai nan zuwa gaba insha Allahu, tunda mun yi taro iri-iri bisa kan kamar menene zai sa wanga tafki ya kawo alhorma kamar yadda ya saba kawowa da.
Ganin yadda wannan garin na Madarufa yake dauke da abubuwan tarihi yana yawan samun ziyarar baki ɗan yawon bude ido na ciki da na wajen Nijar. Yusuf Abdullahi daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Yusuf, yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba 'yancin bai tsina na komai ba. sai an manta da su za.
Assalamu alaikum alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Kamata ya duk wanda zai nada irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda to yake so ya nada. Sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a amanar sa kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi.
Idan ka nada mutum ka nada shi ne akan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci da yayi gaskiya a matsayin sa na tsohon hidimasta a matsayin sa na tsohon director kaza da kaza to yanzu dama ta fadada yana iya canjawa a kowane lokaci.
Hacci ko rawar da ƴan ƙasa ka iya takawa wajen nada shugabannin hukumomi da ma'aikatan gwamnati bayan cin zabe da kuma matsayin amintaka kafin nada mutum a mukamin siyasa shine batun da shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau zai tabo. A dakace mu
a Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa.
Madalla masare kamar yadda masana da ƙwararru ke ambatawa demokradiya tsari ne da ke samar da gwamnati da mutane ko talakawan ƙasa suka zaba domin biyan muradin ƴan ƙasa. Wannan batu na zabe shine babban ginshikin kafa gwamnati inda ƴan ƙasa ke taruwa su jefa ƙuri'ar su ga mutanen da za su shugabance su. Bayan cin zabe shugabannin kan nada mutane ko jami'an da za su dafa musu wajen tafiyar da harkokin gwamnati na yau da kullum. Shin a wannan gaba ko talakan ƙasa na da rawar takawa domin tabbatar da cewa wanda shugaba zai nada ya cancanci zama waccan kujera kamar yadda ake so? Barista Audu Bulama Bukarti lauyan gwagwarmaya ne a Najeriya wanda yanzu haka ce karatun digirin digirgir wato PhD a kasar Burtaniya yayi karin haske akan wannan batu.
To a ka'idar doka ma'aikatan gwamnati kashi uku ne. Akwai waɗanda ake kira public servants. Public servant na da fadin ma'ana amma anan tana nufin waɗanda aka nada su ba zababbu bane su kuma ba daukakkun ma'aikatan gwamnati bane na dindindin a waɗannan nadaddu ne kamar masu bawa gwamna shawara ko shugaban ƙasa kamar ministoci da kwamishinoni. Su ma'aikatan gwamnati na dindindin wato civil servants akwai ka'idojin da doka ta tsara ne yadda ake daukar su kuma yana nan a civil service rules and regulations amma su public servants ko kuma nadaddun ma'aikatan gwamnati su doka bata yi bayani dalla dalla yaya za a nada su ba. Doka ta ba wanda aka zaba dama ne ko shugaban ƙasa ko gwamna a matakin jiha ya nada wanda ya ga ya dace. Mutum daya da doka ta ce sai wane za a nada shine attorney general wato babban ministan shari'a wanda doka ta ce sai ya shekara 10 da zama lauya za a iya nada shi a matsayin minista ko kuma kwamishinan shari'a a matakin jiha ko a matakin tarayya. In banda shi duka sauran za a iya nada kowa in dai wannan wato mukami na siyasa ne. Akwai mukamai irin su auditor general da accountant general wanda ita ma doka su ma doka ta tsare yadda za a nada amma wannan ba za ka iya kiran su nadin siyasa bane tunda su waɗannan ma'aikata ne ƙwararru wanda ba sa cikin ministoci. To kaga kenan a wajen nadi doka bata bada dalla dalla yadda za a yi a nada shi wanda yake public servant wato nadaddan jami'in gwamnati ba. Sai dai idan muka duba bisa tsari waɗannan mutane abu na farko ana daukar su ne a ba su amanar al'umma. Kaga kenan kamata ya duk wanda zai nada irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda wato yake so ya nada. Sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a amanar sa kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi. To amma ba irin wannan abinda gwamnatoci suke yi yanzu a Najeriya shine sai a tura sunayen irin waɗannan mutane da ake so a nada gurin hukumar SSS ko DSS su ne suke bincike akan irin waɗannan mutane. Idan wankakku ne to sai a tura majalisa su kuma su yi musu bincike na kokofi daga nan sai a nada su. Sai dai abin da nake gani tunda in aka dau minista a Jigawa misali ko a Kano, shi ministan kasa ne amma wakilin Jigawa ne ko mai wakilin Kano, kuma tunda a demokradiya muke kamata yayi shugabanni su dinga samu hanyar yadda za su yi su shawara da al'umma akan wanda suke so su nada, kada a je a nada mutum a matsayin wakilin su wanda kuma ba shi ya dace a nada ba.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji mahangar malaman addinin musulunci akan yadda alaka ya kamata ta kasance a tsakanin zababban shugaba da mutumin da ya nada domin ya taya shi gudanar da mulki.
Afirka mutum ne yan daki hanshaki kuma ingantacci mai karfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne yi ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samu.
Masare wani al'amari game da sha'anin shugabanci musamman a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya shine yadda waɗanda aka zaba ke amfani da aminci ko abokantaka a matsayin sharadin bayar da mukamin siyasa domin tafiyar da sha'anin gwamnati. Sheikh Muhammad Nur Khalid shine daraktan cibiyar bincike da harkokin da'awa mai zaman kanta a birnin Abuja na tarayyar Najeriya yayi ƙarin haske game da wannan batu.
Idan ka nada mutum ka nada shi ne akan ilimin ka na baya, kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci, musamman ma gashi damar da ka bashi da bai same ta ba. Da ba commissioner bane kana dashi commissioner yanzu, da yayi gaskiya a matsayin sa na tsohon hidimarsa, a matsayin sa na tsohon director kaza da kaza, to yanzu dama ta fadada sannan bukatu sun yawa akan shi, yana iya canjawa a kowane lokaci. Kuma kai za a tambaye ka, kai al'umma suka zaba, kuma kai ne wanda kake mai kulawa da dukiyar al'ummar jihar gaba daya, don haka dole ka dinga sa ido kana nuna baka yadda da shi ba sai in ya tabbatar maka da shi abin yadda ne.
Wannan ya takaita ga gwamna ko kuma dukkanin matakai na nazari?
Duk matakin da aka ce kai ne shugaba dole ka dinga duba na ƙasa da kai, kana bincika abin da aka bani na baku aka ce ku yi kaza kun yi, ba za ka ci yadda da cewa suna ce maka mun yi da baki ba, sai ka je ka duba. Shi ake kira supervision, dole ka dinga yin wannan domin gudun kada a samu matsala.
Wannan supervision misali ko sanya ido da bibiya yana nufin kamar wata baka yadda da mutum din bari kenan ko kuma a me hakan ke alamtawa?
Ai duk wanda kake so ka yadda da shi ka bashi amanar al'umma. In ka bashi amanar al'umma maganar yadda ba ta taso ba, maganan yayi ko bai yi ake yi ba. Idan kana so ka bashi a matsayin yaddardanka to karka nada shi a mukami, sai ka bashi yadda man ka san shi yaddaddi ne yaddaddi ne. Amma yanzu ka dauki dukiyar al'umma ka bashi, dole ka bincika domin kai za ka kama abubuwa suka lalace.
Kenan amincin wancan ya gushe kenan ko kuma wata nukula ce ta sa dole yanayin haka za a tafi?
Yana nan under review, ana kulawa ana duba, yana nan bai gushe ba amma ana kulawa a ga kar ya gushe. Idan aka ya gushe shikenan, in bai gushe ba shikenan.
Dan adam yana tare da gazawa misali wani lokaci kuma sai aka samu wannan gazawa din, aminci ya samu tasgaro kenan?
Idan ya zama ba sakaci ba ba ganganci ba, ai ana lura da me ya faru, kana aiki sai wani abu ya faru wanda ba sakaci bane ba ganganci bane. Idan sakaci ne ko ganganci aminci ya kare, amma idan ba sakaci bane ba ganganci ba za a ba mutum uzuri. A zamantakewar talaka zai iya ganin cewa rashin sa ido shine cika, amma a mulki sa ido shine cika. Komai ka bincika shine aikin shugaba, ya tabbatar da an yi shine aikin shugaba, ba wai kawai ya bada assignment kawai ya tafi ya kwanta ba.
Sheikh Muhammad Nur Khalid kenan a Najeriya, kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa.
Yanzu kuma ga Sallah Barma ya shigo da sharhin jaridun Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa wata tawagar mambobin gwamnatin Niger ta isa garin Tintabaraden na jihar Tawa domin halartar bikin tunawa da ranar da aka kulla yarjejeniya a tsakanin gwamnatin kasar da kungiyoyin ƴan tawayen Ora da Kra. Jaridar ta ce ranar wacce ta samo asali a 1995 na da muhimmanci sosai, dalili kenan ministan cikin gida da tafaransa na ayyukan jin kai da shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya suka yi tattaki zuwa Tintabaraden don halartar bikin zagayewar ranar cika shekaru 28 da dinke barakar da aka fuskanta a can baya. Muhimmancin hakan ne yasa ake kira ranar a matsayin ta haɗin kan ƴan ƙasa, wato Journée Nationale de la Concorde. Jaridar IRN4 ta ce Majalisar Dinkin Duniya ta yatar da yadda kungiyar tarayyar Turai ke taimakawa wajen bautar da dan adam a kasar Libya. Binciken da majalisar ta ce ta gudanar ya gano irin yadda kudaden tallafin da kungiyar EU ke baiwa wasu mahukuntan Libya ke matukar taka rawa wajen azabtar da yanci rani waɗanda suka hada da ayyukan karfi, gallazawa har ma da bautarwa. Jaridar ta ce a rahoton da ta fitar a ƙarshen watan Maris ɗin da ya gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce binciken da ta gudanar a tsawon shekaru uku ne a Libya ya fallasa yadda ake kilakantar da mata da ƙasƙantar da mutane da tsare bayan Allah ba akan ƙa'ida ba, da aikata fyaɗe da kisan kai da dai dukkan wasu ayyukan asha dangin bauta sun samu gindin zama a Libya. Kasar da ta fada cikin tashin hankali yau shekaru sama da goma sanadiyar farmakin da kungiyar NATO ko kuma OTAN ta kaddamar. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce har yanzu babu wata takamaimiyar ranar da gwamnatin rikon kwariyar Mali za ta miƙa al'amura a hannun fararen kula kamar yadda aka yi alkawarin za ta mayar a shekarar 2024. Jaridar ta ce bayan dage ranar gudanar da zaben raba gardama kan kundin tsarin mulkin kasa da kuma irin bayanan da ke yawo a bayan fage da wasu take-taken na daban da ake gani daga hukumomi, ƴan Mali da dama sun fara shakku idan gwamnatin rikon kwariya na da niyyar shida da karagar mulki a nan kusa-kusa. Sule Mumuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To Ibrahim, a takaice an yi nasarar kwashe ɗaruruwan mutane ƴan ƙasashen waje daga Sudan yayin da faɗan da ake ci gaba da gwabzawa yake barazanar jefa ƙasar wacce ke nahiyar Afirka cikin ruɗani. Gwamnatocin ƙasashen waje sun yi amfani da kayayyakin yaƙi domin kwashe al'ummominsu lafiya, cikin su har da Faransa wacce take amfani da sansanin sojin samanta da ke makwabciyar kasar Djibouti daga inda ake kwashe mutanen. Burtaniya ta aike ɗaruruwan sojojinta daga ainihin sansaninta da ke Cyprus wajen kwashe jami'an diplomasiyyarta daga Khartoum. Hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma ajiya Litinin ta ce hukumomi sun kammala shirin fara kwaso rukunin ɗaliban Najeriya na farko 3,500 daga Sudan wanda za ta fara da safiyar yau Talata. Daraktan ayyuka na musamman Anema Onimo de Bandele ya shaida wa muryar Amurka ta wayar tarho cewa za a kwashe ɗaliban cikin motar safa zuwa Cairo, sannan a kwaso su naje a kawo su Najeriya cikin jirgi. Rikicin neman karɓe madafun iko tsakanin sojojin Sudan da mayakan sa kai na SRF ya kai ga fara faɗa a ranar 15 ga watan Afrilun bana a Khartoum, babban birnin ƙasar. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya gabatar wa shugaban Rasha Vladimir Putin mafita a game da safarar hatsi ta tekun Maliya. Guterres ya bada shawarar tasa a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban ƙasar ta Rasha akan ingantawa, tsawaitawa da kuma faɗaɗa yarjejeniyar da za ta bada dama a yi safarar hatsi lafiya daga Ukraine ta tekun Maliya, a cewar wani mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litini bayan Guterres da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov suka gana a birnin New York.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta tsaya ni gabatar da shirin, da producer mu Salamon Abu da ma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almaci Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.